أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na Litinin wanda yau 26 ga watan Ramadan. Hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ya dace da 17 ga watan hudu miladiya 2023. Muna cikin suratul Dukhan wanda yau ne muke sa ran insha Allahu ta'ala mu kai ayoyin karshe na cikin ta. Allah subhanahu wa ta'ala yace innal muttaqina fi maqamin amin, lallai masu jin tsoron Allah suna wajen suna cikin wani wurin zama amintacce. Fi jannati mu'yun, suna cikin lambuna da kuma idanuwar ruwa. Yalbasuna, suna tufatuwa. Min sundusin, daga alharini wanda yake shara-shara. Wa istabarakin, da kuma wanda yake mai kauri. Mutaqabilina, suna fuskantar juna. Kadhalika, haka lamarin yake. Wa zawwajnahum bihurin ayn, kuma mun aura musu matan hurin ayn. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin, suna nema a kawo a cikin arjannan dukkan wani kayan marmari, kuma su suna nan a matsayin amintattu. La yadhuquna fiha al-mauta, ba sa dandanar mutuwa a cikin arjanna. Illa al-mautata al-ula, sai dai mutuwar farko da ta kasance a duniya. Wa qahum azabal jahim, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tseratar da su azabar jahim. Fadlan min rabbik, wannan wata falala ce daga ubangijinka. Zalika huwa al-fawzul azim, wancananka shine babban rabo. Fa innama yassarnahu bi lisanika, kadai mun saukake shi ne ga harshenka. La'allahum yatadhakkarun, domin ya zamo sun wa'azantu. Fartaqib innahum murtaqibun, kaje kai sauraro, su ma masu sauraro ne. To kaman yanda muka sha faɗa, zaka ga sau da dama Alƙur'ani yakan ambaci mutanen kirki da kuma sakamakonsu a daidai lokacin, kuma sai a ambaci kishiyoyinsu da nasu sakamakon, ko kuma ambaci fajiran bayi da irin mummunan sakamakonsu, sannan kuma sai ambaci mutanen ƙwarai da kuma kyakkyawan sakamakonsu. wannan domin a matsayinka na mai hankali ka dora a sikeli a ma'auni kaga yanzu wancan sakamakon yayi daidai da wannan sakamakon cin yanzu wa'ancan makomar su tayi daidai da makomar irin wa'annan kai da kanka zaka san cewa akwai bambanci bayan ku akwai bambanci a matsayinka na mai hankali zaka yi kokari ka zabi inda nagarta take zaka yi kokari ka zabi inda kwanciyar hankali take zaka yi kokari ka zabi inda daraja da karimci yake jiya mun karanta ayoyi da suke magana akan fajiran bayi wanda Allah subhanahu wata'ala ya ambaci bishiyar zaqum cewa ita ce abincin su kuma ga irin yadda ita wannan bishiya take kuma ga irin abin da za su fuskanta na azabar ruwan zafi da kuma wato fada musu maganganu wanda ba za su ji dadin su ba kuma da ma wato abin da suke fuskanta na tuhuma akan shakkun da suke na littafin Allah da ma lahirin lokacin da suke duniya to bayan duk Allah ya yi bayanin waɗannan sai ke cewa innal muttaqina tabbas masu jin tsoron Allah taka wannan kullun an shayin bayanin ta adun kula taka wa shine imtithalul awamir wajtinabun nawahi aikata umarni da nisantar hani duk wanda ya cika waɗannan sharuɗin to shine almuttaqi al'adun qur'ani ba suna yake ambata ba sai dai ya ambaci sifa da kuma aiki domin ka auna kanka wannan sifar da ake faɗa kai ku ka cancance ta in ka ji ka cancance ta sai kai ma Allah godiya ka roki tabbata a kai in ka ji baka cancanci wannan sifar ba to sai ka nemi gafaran Allah ga taksirinka na baya kuma ka roke shi gamdakatar kuma ka zo ka gyara kaman yanda idan an ambaci ayyuka shi ma sai ka caje kanka ayyukan nan na kware da ake zanawa shin ku ina aikata su kai ne alƙalin kanka da kanka ba wani zai baka labari ba in ka ji cewa ayyukan nan na kware kana yi to sai ka gode ma Allah kuma ka roke shi tabbata akai har zuwa ƙarshen rayuwarka in ka ji baka yi to kaga kai da kanka yau waje baka gyara ba za ka jira wani zo ya gyara maka ba to wannan shine uslubin qur'ani kunga kawai sai aka ce innal muttaqina ba ambaci yan gari kaza ko yan kasa kaza ko yan jinsi kaza ba sifar aka ambata to kawai sai ka kalli kanka da kanka kai yanzu kana daga cikin almuttaquna ko kuwa kana wajen filin kaga kai da kanka sai ka san me ya kamata kai kuma Allah sai ya kawo tabbas sai ce innal muttaqina tabbas masu jin tsoron Allah taqwa duk wani alkhairi na duniya da na lahira in ka rantsi baka da kafara ya tattaru karkashin taqwa shi yasa Allah subhanahu wataala ke cewa wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha kun ga Allah subhanahu wataala da farkon al-baqara alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين domin su ne suke cin gajiyan wahayi su suke moran umarnin Allah ta fuskar aikatawa su suke moran bayanin hane-hane domin su suke nisanta to shi yasa kawai aka ce Qur'ani shari'a ne ga masu jin tsoron Allah su kadai tare da cewa Allah ya ce hudan linnasi a wata ayar hudan linnasi wabayyinatin min al-huda wal furqan sai aka ce ita wacce da aka ce hudan linnasi ana nufin manufar duk mutane su shari'a shine ma'anin hudan linnasi an kawo shi dan ya zama shari'a ga duk mutane to amma kuma suwa suke cin muriyar su almuttaquna su kadai ne shi yasa a ta aka gefance su da ambato to shi yasa Allah ya ce innal muttaqina lallai masu jin tsoron Allah fi maqamin amin suna wani matabbaci suna wani wurin zama amintacce Ibn al-Qayyim a cikin littafin Zihad al-Arwah yayi bayani akan waɗannan ayoyi yace idan muka duba nan kun ga aka ce innal muttaqina fi maqamin amin masu jin tsoron Allah suna mazauni wanda yake amintacce nan kuma aka ce yad'una fiha bi kulli fakiyatin aminin suna neman a kawo musu kayan marmari suna amintattu yace to idan muka duba ita aljanna Allah subhanahu wataala ya hada mata aminci ta bangarori da yawa na farko aminci shi gidan ta yanda gida ne wanda ba zai gushe ba zai rushe ba sannan babu wani cikas da zai biyo bayan sa kaga wannan shine amincin farko ko a duniya aka ce kana da lafiyayyen muhalli wanda baka tsoron ruwan sama baka tsoron iska mai karfi baka tsoron sanyi in lokacin sanyi ne baka jin tsoron zufa in lokacin zufa ne to duk lokacin da muhallinka a duniya ya tara wannan sharuɗa kana da kwanciyar hankali tunda ka san akwai wanda idan hadari ya taso to ba zai rintsa ba sai ruwan nan ya kare ko dai saboda yayin ruwa da yake jin tsoro ko kuma in yayi yawa ya shigo gidan ya shiga ɗakuna akwai gida mai irin wannan misali akwai lokacin da idan iska mai karfi ta taso hankalinka ba zai kwanta ba sai ta wuce ba ta daye maka rufin gida ba to wani ma lokacin da iska za ta taso lokacin zai shiga mayafi ya fara baccin sa ya san cewa shi baya da wata matsala wani lokacin da zai ga hadari ya taso a lokacin ma zai shiga kwanciyar sa tunda yana da kyakkyawan da tambar shi da matsala to Allah kun ga annan sai ya ambaci amincin gidan shi farko amintacce ne sannan kuma kai a matsayinka na wanda aka saka a ciki kai ma amintacce ne daga cikin amincin na farko ba za a fitar da kai ba duk jin daɗin da kake amma kana ta tararrabin tsora kwana kaza ko tsora wata kaza a fitar da kai jin daɗin na ragagge ne to kana da amincin na farko ba za a fitar da kai ba kana da amincin ba za ka mutu ba kana da amincin ba za ka yi rashin lafiya ba kana da amincin ba wanda zai tashi hankalinka kowane lokaci kana da amincin ba za ka nemi abin da kake so kuma ka rasa ba duk fadin gida duk girmansa duk yalwarsa aka ce kai ba kudin cefane ba danyen abinci a ajiye kwanciyar hankali ragagge ne baccin naka ba cikakken bacci ba ne dan sama-sama ne to kaga sai ya zamo kai amintacce muhalli amintacce to sannan kuma kayan cikin ta su ma amintattu ta yadda ba za a neme su a rasa ba duk abin da kake so za ka same shi a lokacin sannan ba mai cutarwa a cikinsu duk abin da ka sani a duniya komai yadda ake ganin alfanunsa ta fuskar abinci to in ka wuce ka'idan amfani da shi za ka iya cutuwa yanzu ɗan adam yana so ya samu kayan marmari ka samu lemo ayaba abarba abin da sauransu to amma duk waɗannan ɗin in kana son zaman lafiya saisa amma in za ka ce sai ka take ciki kyak yau haka gobe haka to sai ya zama maka matsala sai ya tashi daga kayan marmari ya koma kayan cutarwa to shi sanya Allah sai ya ambaci fi maqamin amin suna wuri da aminci aminci bayan Allah babu abin da ya kai shi a duk abin da Allah ya ban kasar na aminci shine lambar farko ku duba Ibrahim alaihi salatu wassalam da ya tashi farko cewa ya rabbi ja'al hadha baladan aminan sannan ya ce warzuq ahlihi minas thamarati ka sanya wannan gari ya zamo amintacce domin duk abin da Allah ya baka wallahi in babu aminci gurbatacce ne ko dai ka dinga rayuwa mara daɗi kuma ka tsallake ka bar shi ai abin da dai dan adam yake so kuɗi ko ba haka ba to yanzu a ce ga wasu miliyoyi ga su nan cash kana cikinsu ga wannan rafa je kama da loli ne amma sai ka ji wata ƙara da baka amincewa ba wallahi ba za ka yi shawara ba ka tsallake ka bar wannan rabobin da kake gani ba su da wani amfani a wajen ka to ashe kenan ƙarƙari kuɗi da kake so ko abinci ko tufafi ko ma menene to idan aka ce babu amnu wallahi lokacin da ka gudu ka bar su wani ma bai sani ba alhamdulillah Allah yi wa wannan jiha ni'ima muna roƙon Allah ya dawwamar da wannan ni'ima kuma ya ni'imantar da sauran jihohin mu na zaman lafiya ka tambayi mutanen arewa ta gabas su za su baka labarin abin da yake faruwa a zubo maka abinci kana jin yunwa amma wallahi kana ji kana gani ka tsallake ka bar shi mafi soyuwan mutane a wajen ka iyaye da mata da yaya kana ji kana gani ka tsallake ka bar su baka san halin da suke ba yanzu ta kanka kake me ya jawo wannan rashin aminci shikenan to shi yasa aminci yana daga cikin kashin bayan rayuwar dan adam da can shekaru 20 baya idan ana ta ce ayi addu'a Allah ya bada zaman lafiya da aminci wani ma yana gabata lokaci yake to menene kuma to amma yanzu da an ce Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya sai ka riga kwace amin saboda kira ko ka gani da idonka ko ka ji da kunnenka irin abin da ya faru malamai suke kawo misali cewa yanzu idan kana so ka san muhimmancin zaman lafiya samu awaki guda biyu ka siyo dayar ka daure ta ga turken ta ga turken kura kurar da ba za ta iya taba ta ba amma ga ta kaman ta mika kafar taba ta amma kai ta kawo mata dusa da tsari da abinci ita kuma waccan sake ta je ta nemo wa kanta ka kai mata komai bayan wata ɗaya biyu ka kalli jikunkunan su ka ga ya jikin su zai kasance ita waccan da za ta fita a cikin aminci ba wanda zai hantare ta ba wanda zai mata barazana za ka ganta kulkul amma wannan da kake kawo wa tsari da ciyawa duk abin take so kayau kayau za ka ganta ba baccin kirki ba kwanciyar hankali Allah gafarta ba za a ce ko kai aka daure kusa da kura ballata na akuya ai kanka ba kwanciyar hankali to kaga yanzu wannan akuyar ba duka ba zagi ba rashin ci ba rashin sha amma rashin aminci ta rasa aminci ta rasa shi yasa ba za ta iya bacci ba za ta iya cin abin da ka kawo mata ba to shi ya sanya amincin nan kullum ka dinga roƙon Allah shi yasa daga cikin abinda Allah ya goranta ma Qurayshawa yace falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf su bauta ma ubangijin wannan daki domin shi ne ya ciyar da su daga yunwa da take damun su kuma ya amintar da su daga tsoro shi yasa manzo alaihi salam yace duk wanda ya waye gari a cikin ku amintacce a cikin gidansa baka jin tsoron wani zai tsallako ya cutar da kai baka jin tsoron wani zai dake ka ko ya zubar maka ko ya taka maka ko ya wulakanta ka ko ya bata maka rai sannan kana jikinka kana da aminci a jikinka da gidanka sannan kana da abin da zaka ci a yau kadai banda abincin gobe manzon Allah yace faka annama hizat lahu dunya bihazafiriha kaman an hada maka duniya gaba daya ba abin da aka rage maka abincin ne dai kadai kake da shi kuma amma a amince kake a kwanciyar hankali to wallahi duk duniya an tara ba ba abin da aka rage maka tunda ita gobin da kake hankoro ai baka da tabbas dinta ita yau ita ce ta ka ita ce kake ciki Allah ka datar da mu to shi yasa Allah sai ya ce fi maqamin amin wato kaga ba amma fara ambatan abincin da sauran kwalliya ba sai aka ambaci lafiyayyen mazauni fi jannatin uyun suna cikin aljannatai lambuna da idanuwan ruwa an ambace aljanna da suna aljanna mushtaqqun min aljinan domin aljinan shine lullubabben wuri wuri wanda yake an lullube shi aljanna duk inda ka duba abinda rai yake so ya gani ne ido yake so ya gani kunne yake so ya ji korayen abubuwa shuke-shuke kalolin da ba ka ma taba jin labarinsu ba yanzu yadda ake dan zafi-zafin nan inda sun samu ne a ce kana azumi ka samu wani lafiyayyen lambu cikin inuwa iska mai daɗi tana kadawa kana jin kukan tsuntsaye gafaranni masu kyau ba wanda zai tada ba hankali wallahi sai ka ji kaman kai ka fi kowa gata a lokacin ba zafin rana ba wani tashin hankali me yasa kake ganin wanda Allah ya hore musu duniya sai an zo an yi wurin morewa da shakatawa a shuke shi a sa kujeru da alfarma domin dan adam yana san irin wannan yanayin ido yana so ya gani, sannan kuma zuciya tana jin daɗi, kunne yana so ya ji. To Allah sai ce fi jannatin, a cikin lambuna wa uyun da kuma idanuwan ruwa. Yalbasuna min sundusin, suna tufatuwa daga alharini wanda yake shara-shara, wa istabarakin da kuma wanda yake ainihin mai kauri, mutaqabilina, suna fuskantar juna. Anan Allah subhanahu wataala ya sayi da dan adam yake, dan adam zai so nau'i kaza, zai so nau'i kaza. Yanzu a rayuwar duniya akwai lokutan da ake bukatan kaya marasa nauyi, akwai lokutan da ake bukatan masu nauyi, tare da cewa ita aljanna la yarawna fiha shamsan wala zamharira, babu ainihin zafin rana ko wani sanyi da zai dame ka. Yanayi ne lafiyayye wanda baka bukatan canji, la yabghuna ana hiwala, ba sa bukatan wani canji a cikin aljanna. To amma dan adam zai so ainihin kalolin kaya na burgewa, to Allah sai ya tsara ba su alharini. Alharini shine tufa mafi kololuwa, mafi daraja a duk tufafi. To Allah sai yake sanar da alharini da wanda yake shara-shara, da wanda yake mai kauri. Sannan mutaqabilina, suna fuskantar juna, domin zama na kwanciyar hankali shine kuna fuskantar juna. Ba wane yana kallon kiyya ka, kai kana kallon kiyya wane ba. Kaga wannan in ba na lura ta zaman sallah a masallaci ba, in dai majalisa ce inda za a zauna ai nishadi, ai kaga sai dai zama ana fuskantar juna. To shine mutaqabilina, kana kallon wane yana kallon ka, kana kallon wane yana kallon ka. Allah subhanahu wataala duk da cewa ya sanya ita aljanna gida ne wanda kake kai da iyalanka, amma kuma Allah ya tsara wuraren haduwa na masoya, na abokare, na ƴan uwa, inda za a zo a yi tarihin duniya, a yi tarihin abubuwa. Kai wane ka tuno 2023 nan, lokacin da aka yi karancin cash kaza kaza da sauransu, abin da tuna towa yanzu sun zamo kamar kana. Eh, wannan kawai dan a gode ma Allah ake tuno irin abubuwan da ya gabata. To saboda haka suna masu fuskantar juna. Allah sai ce kadhalik al'amru kadhalik, lamarin yadda ka ji shi aka faɗa haka yake. Kuma wazawwajnahum bihurin ayn, kuma mun aura musu mata wanda suke masu manyan idanuwa, fararen farin idan fat, bakin kuma kirin. Wannan shine karshe a wajen kyau. A ce wato ainihin idan dan adam farin yayi fari kar, bakin kuma ya zama kirin. Kuma gashi idan ba wanda yake ya dan motsi haka ba, ya fito wato ainihin gwanin sha'awa. Wasu ma suka ce abinda yasa aka ambace su alhur, wato saboda wato kaman min alhaira, in mutum ya gansu sai ya gigice, sai ya kidime, saboda ainihin kyawarsu. Wasu suka ce a'a, an ce da su hur, wato mushtaqqun min alhur huwa albayad, wato saboda farinsu da kyawarsu, har kana ganin farugon jikinsu. Eh, saboda kyawarsu da hasken jikinsu da Allah subhanahu wataala yayi. To Allah yake cewa hur, shi hur jam'i ne na alhaura. Alhaura shi ne mufradin, alhur shi ne jam'in, shi kuma in jam'i ne na al'aina. Al'aina shi ne wacce take mai manyan idanuwa. To idan aka ce kuma in shi ne jam'insu. Yad'una fiha bi kulli fakihatin aminin, suna nema a kawo a ciki da dukkan kayan marmari, kuma suna amintattu a ciki. Yanzu idan ka kalli tsarin waɗannan ayoyi, rayuwa ta cika cif-cif, ga lafiyayyen gida, ga mata da rai yake so, ga abin da kuma rai yake so ya tuna dukkan abubuwan ce. Me ya rage? Ga kuma tubafiyan ambata. Kaga shi kenan, duk abin da kake so ya riga ya tabbata. Kaga dai ba cin kasuwa za ka je ballanta na ka ce to ina dan dukushinka da za ka hau ka je cin kasuwa. To ballanta na mun ambata a baya, inda za ka so a ce a kawo maka duk wani abu na hawa, za a kawo maka shi. Ya wuta da kai, in tashi kake so ya tashi, in so kake tafi a ƙasa ya tafi a ƙasa, duk yadda kake so. Tunda Allah ce lahu biya ma ya sha'una, duk abin da kake so za a yi maka. Allah ka datar da mu. To shi ne yake cewa aminina, suna amintattu. Malaman tafsiri suka ce abin da yasa aka ce fakiyatin aminin, abubuwan kayan marmari kuma suna amintattu domin kayan marmarin ba kowanne zaka ci yau ka ci gobe kuma bai bar baya da kura ba. In ka tambaye likitoci za su gaya maka cewa wannan kayan marmarin lemo, ayaba, abarba, in so samu ne ba nau'i ɗaya za ka yi ta ci ba, ka ce kullum ayaba za ka ci ko kullum lemo shi kaɗai ko kullum abarba, a'a yau ka taɓa wannan gobe ka taɓa wannan ko kuma wannan ɗan kaɗan wancan ɗan kaɗan wancan ɗan kaɗan, amma duk abin da za ka sa yau da kullum kai ta yi kai ta yi, to ƙarshe sai ya haifar maka da wani abu a jikinka. Wannan al'ada duk wani abu ne wanda yake na rayuwar duniya. To amma sai aka ce aminin, suna amintattu da cin waɗannan kayan marmarin, sannan suna da kwanciyar hankali ba za su ƙare ba, la maqtu'atin wala mamlu'a. Maqtu'a a ce an yi an samu lokacin da suka yanke. Yanzu ina jin dai a Najeriya ba na da za ka iya samun kaɗanya a yanzu ka ci ko kanya ko ɗinya ko za a samu a yanzu babu. Duk kuɗin ka yanzu ba za a iya kawo maka kaɗanya wacce take ɗanya ba, ƙila wata busasshiya ce sai an yi yafa ruwa, kaga wannan ba haka aka so ba. Yanzu za mu ga cewa muna shiga lokaci na mangoro, to amma akwai lokacin da kuma ba za ka iya samunsa ba. To duk abin da babu shi ke na yanzu maƙaɓo, kakarsa ta yanke, lokacinsa ya yanke, to amma ita aljanna babu wannan. La maqtu'atin, babu lokacin yankewa. To ta iya yiwuwa ga leman nan baja-baja a kasuwa, ga abarban nan baja-baja a kasuwa, apple din ga ta nan baja-baja a kasuwa, amma kash baka da ko kwabo, ba za ka iya saya ba. Kaga gairu maqtu'a ce amma kuma mamnu'a ce, yanzu ga ta samu amma kai yanzu mamnu'a ce a wajen kacin da baka da kuɗi. To aljanna babu lokacin da abin zai yanke a nema a ce babu, kuma ba zai yi gashi a hana ka ba. Ai yanzu ka san daga cikin gwalagwalan da aka yi wa ɗan adam a rayuwa, da kuɗinka da damarka, amma likita zai maka nassi ya ce banda kaza banda kaza banda kaza, kuma duk kwaɗayinka in kana son zaman lafiya dole ka haƙura, kana so ka ci kaza kana jin tsoro. To aljanna babu wannan, ba wani baya da abin da bai ta da kulli ko baya da kula, wannan ba karamin ni'ima bace ba. To Allah subhanahu wataala sai ya ce la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautat al-ula, ba za su ɗanɗani mutuwa ba in ban da waccan ta farko. Duk abin da ɗan adam yake da shi idan yana tunanin za a mutu, to wannan abu kuma dai ya dagule. Ina kun taɓa jin masu karance-karance a cikin magana jari ina jin ta biyu ne, labarin Zairana da sarkin bokaye gara. Ai kaga Zairana wani sarki ne wanda girman jikinsa ya wuce hankali, da ƙir yake motsawa, da ƙir yake motsawa, tafiya kafin ya kai zaure na ɗaya, to abin sai ya ji ba daɗi. Kun ga ai masu magani ya ta nema, duk wanda zai ba shi maganin raguwar ƙiba to zai masa kyauta kaza, duk wanda ya kawo maganin in ya sha kamar ma ya zuga ta, kamar ya ƙara ta. Kun ga shi sarkin bokaye gara da ya zo ya ce a'a shi yana da maganin ƙiba. Sarki ya ce ba shi da ya duba ce a'a to ai ba dai ɗan kai daɗe sai ma a yi haƙuri, tun da abin da muka gani yanzu saura kwana 40 kai sallama da duniya. Shi ke nan sai tafiyarsa. Bacci ya gagara, hira ta gagara, cin abinci ya gagara, yan kwanaki da suka rage sai zare a cikin gida, sai salati, sai istighfari. Daren 39 ana gobe 40, inda ba zai iya kaiwa a cikin minti ɗaya ba, to a cikin sakasa ya wuce wannan wurin. Duk ya gaɗe gari na wayewa ya gaɓe mutu, bai sai a kira shi kai ya kace za mu mutu, sai an ranka ya daɗe maganin ƙiba ka nema, ka tambayi sauran mutane zai aka ce. To kaga yanzu tunanin mutuwa duk daga daula ana ciki an kwanciyar hankali. To Allah dan ya kwantar ma ɗan aljanna hankali sai ce la yadhuquna fiha al-mauta, ba za su ɗanɗanin mutuwa ba illa al-mawtatul ula in balla waccan mutuwa ta farko. Wannan shine tamamul amn, shi yasa yazo a hadisi, hadisin Bukhari da Muslim, idan an shigar da ƴan aljanna aljanna, Allah zai ce ya ku ƴan aljanna kun samu, za ku dinga samun cikakkiyar lafiya, ba za ku yi rashin lafiya ba har abada. Sannan za ku rayu a ciki, ba za ku mutu ba har abada. Za ku dinga azurtuwa, ba za ku samu wani damuwa ba ko kaɗan abin talauci. Sannan za ku rayu kuna majiya ƙarfi samari, babu tsufa har abada. Yanzu kana da daular a kwana a tashi sai tsufa ya kawo cikas, kana ji kana gani, ba za ka iya cin abin da kake ci a da ba. Duk abin da za ka yi, duk dabara ka, in ka fi dabara dabara, babu lungun da za ka shiga ka ɓoye wa tsufa, ka ɓoye sai ya wuce ka fito. Amma duk Allah matasa, in akwai mai wannan lakanin, da Allah ya sanar da mu, yadda idan an ɓoye tsufa ya zo ya wuce bai san inda kake ba. Hasali ma za ka ga kai da kana da cikakken kumari, amma yanzu duk abin da ka ci sai fata tsokar du'an zare. Kana bacci aka zare tsokar? A'a, kana kaiwa da kawo aka zare tsokar? Kai ma baka so lokacin da aka zare ta ba. Kuma in za ka ci abincin duniyan nan kullum, wallahi ba za ka tofu ba. Sai ma in ka ci da yawa ya zama matsala. Shi yasa za ka ga tsofo in yi tsufa abincin sai dai gashi nan ɗan minti biyar ya ɗan tsotsa, ɗan kurɓa ya rufura, bayan wasu mintuna ya ɗan ƙara, saboda matsala ce in yi ci ya ƙoshi a daidai lokacin. To kaga wannan ba ƙaramin tasku ba ne ba. Saboda haka za a faɗi wannan. Sannan kuma hadisi ya ce in ƴan aljanna suka shiga aljanna, ƴan wuta suka shiga wuta, za a zo da mutuwa da siga ta rago, a zo a ajiye ta tsakanin wuta da aljanna, sai a sa mala'ika ya zo ya yanke wannan mutuwar, sai a ce ya ahlal janna khuludun fala maut wa ya ahlan nar khuludun bila maut. Ya ku ƴan aljanna, zama ne na dindindin babu mutuwa, kuma ƴan wuta zama ne na dindindin babu mutuwa. Allah ka datar da mu. Allah sai ce wa waqahum azabal jahim, Allah subhanahu wataala ya tsiratar da su daga azaba wacce take ainihin ta jahim. Wannan shine babban arziki. Faman zuhziha anin nari udkhil jannata faqad faz, wanda duk aka nesantar da shi daga wuta, aka nesantar shi daga wuta, aka shigar da shi aljanna, wannan ya raba wuta. Wallahi ina tabbatar mana in Allah ya tseratar da kai daga shiga wuta, inda a ce akwai gida na uku banda aljanna, a ce ka zo kai zama irin na duniya, to wallahi sai ka yi sujudu shukur. A ce ba za ka shiga wuta ba, ba azaba, ba za ka shiga aljanna ba, yanzu ka zo kai rayuwa irin ta duniya, to wallahi sai ka gode, sai ka yi sujudu shukur. To ballantana a ce a'a, aljanna za ka shiga bayan tsira daga wancan tashin hankali, babu abin da yake wannan. Shi yasa Allah da kansa ya ce wanda aka yi ma wannan faqad faza, wannan ya san babban rabo wanda babu wani arzikin da ya kai wannan. Allah ka datar da mu. Allah sai ce fadlan min rabbik, wannan abin da aka faɗa ta goma shi ne falala ce daga Ubangijinka, ma'ana a baka aljanna, a tseratar da kai daga wuta, baka da ibadar da za ka ce ita ce ta cancantar da kai wannan. Shi yasa manzo alaihi salatu wassalam ya ce babu wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna. Sahabbai suka ce wala anta ya rasulullah, har kai ya ma'aikin Allah? Ya ce har ni, sai idan Allah ya lullube ni da jin kansa da rahamarsa. Na faɗa mana cewa falala, kullum idan aka ce falala shi ne abin da ba a da bukata, duk abin da Allah zai ba mu ko a duniya ko a lahira sunansa falala. Me yasa ya zama falala? Saboda da Allah zai ki ba mu abin ya ajiye shi, ba zai amfani komai da shi ba. Yanzu da za a ce naira dubu ta ishe ka kashewa sai zama kana da naira dubu biyu to kaga yanzu idan ka kashe dubu ɗayan nan wannan dubu ɗayan ta zama falala ma'ana dori akan bukata a yanzu baka da bukatar ta to amma gobe fa bata zama falala ba ta zama haja bukata ce gobe yanzu da zaka ci abinci ka koshi cikin ka ya cika wannan abincin da ya rago ya zama me falala ma za da anil haja to a ce kuma baka da wani abincin a gobe sai shi yanzu gobe ya zama haja ya zama bukata to Allah duk abin da ya fara ba bayi tun daga farko har yanzu da a ce bai ba su komai ba to ba zai dada ma Allah komai ba kuma da ya ba su bai ragu da komai ba hakanan aljanna da Allah zai ba bayi da zai ki ba su bai dadu da komai ba subhanahu wataala kuma da ya ba su bai ragu da komai ba to shi yasa ce fadlan min rabbik wannan falala ce jin kai ne ta goma shi ne daga ubangijinka sai ce zalika huwal fawzul azim wannan abu da aka faɗa nan zalika ismul ishara ya faro tun daga ko kace farkon sura ko daga bayani inna shajaratal zaqqum ta'amul athim ma'ana Allah ya tsiratar da kai daga wannan tasku sannan ya baka wannan falala da wannan alkhairi to wannan shine babban dan uwa duk abinda Allah ya ce masa babba yace mai girma ne ka nutsu wannan abun baka san iya iya wato matsayin sa ba yanzu ka duba duk kudin duniyar nan duk jin dadin duniyar nan duk abin da ake so a duniyar nan amma manzo alaihi salam yace bai kai fuffukin sauro a wajen Allah ba yanzu dan Allah bankunan da ke garin nan ni na san kila sun fi goma to yanzu a ce an baka kudin banki daya me kake zato ai zaka ce talauci sai dai ka ji tsoron na lahira to sai aka ce an baka kudin dubban kunan garin nan sai aka ce an baka kudin dubban kunan kasar nan gaba daya sai aka ce an baka kudin dubban kunan duniyar nan gaba daya to ba su kai fiffikin sauro a wajen Allah nan kuma Allah sai ce ma aljanna zalika huwal fawzul azim wannan shine babban rabo to dan Allah zaka iya kwatanta wannan rabo wallahi ba za ka iya kwatanta ba Allah kawai shi san girman abin shi yasa manzo alaihi salam yace wajen ajiye bulalar ɗayan ku a cikin aljanna yafi duniya da abin da yake cikin ta ba wai ana nufin akwai bulala wai ba zaka daka a'a dan wuri dan karami wanda dai bai wuce ajiye bulala ba to in an kwatanta da duniya yafi duniya daraja ga baki dai a wajen Allah subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala shi yasa yake nayi wannan a matsayin babban rago sai ce fa inna ma yassarnahu bi lisanika kadai mun sauƙaƙe alqur'ani da harshen ka na larabci la'allahum yatadhakkarun domin ya zama suna wa'azantuwa ma'ana alqur'ani Allah ya hore shi da wannan harshe na larabci kai kanka ka san qur'ani horewa ce ta Allah kaga yaro wanda bai balaga ba ya haddace Qur'ani hadda ba ta wasa ba kuma a cikin shekaru dan Allah yanzu ka gwada ka je ka ce ka sa ahalari littafin ahalari ka sa littafin ahalari yanzu ka ce za ta haddasa ka gwada ka gani dan Allah daga bana zuwa wannan azumin ya za ku yi kai littafin ahalari ka ce ka haddace shi kai tilawa irin da ake tilawa Qur'ani kaga dai ahalari inda za ka rubuta hizifi nawa ne ya shafi fukan nasa ka ce za ka haddace shi hadda irin yadda ake haddan Qur'ani za ka sha wahala bai haddatu ba kuma ya kalata sai ya zube dan da nan amma Qur'anin nan Allah yake wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr tabbas mun sauƙaƙe al-Qur'ani domin ambato wato wannan gafar wallahi za ta iya cinye wannan lokacin namu, shi yasa ba zai zan tsawaita ba saboda muna so mu kai ƙarshen sura. Amma dai Allah subhanahu wataala yake ta mun sauƙaƙe alqur'ani da wannan harshe naka, sai da zaka ga yanzu wani daga cikin ƴan uwa na makarantar allo inda za ka gane horewa shi ta Allah, wallahi idan ka ce fassara maka fatiha ba zai fassara maka ita ba, amma ya haddace alqur'ani hadda ta yankan shakku a ce gangaren ne duk wani abu a cikin Qur'ani mafiya zai ce maka adadin su ma kaza ne, digo in ka ɗebe ya sani, in ka ƙara ko ka rage ya sani, da za ka rubuta zahiru a wajen zalun ya sani, sinin a wajen sadun ya sani, amma in ka ce fasara ba zai iya fasara ba. Kaga wannan horewa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, horewa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, wanda daga cikin malamanmu a wasu shekaru can yake ba mu labari, ya ce ƙasar Yahudawa suka rubuta Ƙur'ani suka rage wasu ayoyi suka buga kwafis, wani alhaji da ya ce umara ko aikin haɗe sai yawon daga ciki, sai ya ba wani daga cikin alarammomi namu shi bai sani ba yana ganin ya musu kyautar Ƙur'ani, da ya fara takara ya dinga sa alamomi, can ya ga an cire gaba kaza, can an cire jumla kaza, can an cire ainihin harafi kaza, can an cire kalma kaza, ya samu takardar da alamomi, sai ya kawo ma wannan alhaji ya ce wannan Qur'anin da ka bani akwai barna, ya ce kaga takardar nan tun daga shafin farko da na karanto kaza kaza, don Allah in zaka kuma umara ka ba kantin da ka siyo ka ce musu wannan akwai kurakurai. Dan uwa ne na makarantar allo alaramma kila in zaka ce maka tafsirin wal asr ba zai iya ba, amma ba za a iya shigo wani abu mummuna cikin Qur'ani a shigo da shi kasa ganewa ba, wannan horewa ce ta Allah subhanahu wataala. In ba Qur'ani babu wani littafin da Allah ya yi wannan, yanzu a ɗauki duk Qur'anan duniyar nan a sa su a cikin teku su narke su zama ruwa, ga gwani Musa nan, ga aran ma nan kusa da ku, ga gwani can duk za su rubuta muku, su duk marubuta Qur'ani ne, bai buƙatar wani abu, kawai ba shi fararen takardu da alƙalami ya shiga ɗaki shi kadai nan da ƙarshen wata sai ya kawo maka Qur'ani tip, sai dai gajiyawa ta ɗan adam a ce wuri kaza wuri kaza, amma dai shi ɗin ne. Dan Allah ka je gun malamin fiqihunmu na Najeriya, wani ya je maka satun ahalari, ya yi maka satun ishimawi, ni dai ban taɓa ji ba, zai iya haddace hukunce-hukuncen yadda hukuncin da aka ambata ya sani, amma ya mace lawa bakin wane shi babu. Allah yake cewa la'allahum yatadhakkarun, abin da ya samu kawo wannan saukin domin ya zama suna wa'azantuwa. Qur'anin haddasa a cikin sauki, ma'anonin sanin su a cikin sauki domin ya zama jin wa'azi da fahimtar wa'azi ya yi sauki. Allah sai ke cewa fartaqib, ka je kai sauraro ya ma'aikin Allah, innahum murtaqibun, su ma suna can suna jira. Wannan kalma tana da faɗi, wasu malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi a nan mushrikan Qurayshawa suna ta yi wa manzo alaihi salam fatan mutuwa, am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raybal manun, ko suna cewa ai mawaki ne mu jira masa musibin zamani, ku jira ba da daɗewa ba zai mutu a huta, suna ta burin manzon Allah ya mutu. Allah yake cewa innaka mayyitun wa innahum mayyitun, kai mai mutuwa ne su ma za su mutu. To Allah yake cewa fartaqi, ka je kai sauraro, ma'ana ka saurari cin nasarori da za mu baka, ka saurari rinjayen da za mu baka, ka saurari duk wani tagomashi da za mu baka akan wannan arnan, domin Allah ya riga ya alƙawari kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Allah alƙawari ne yayi bayinsa na ƙwarai, ko sun sha wahala da farko to ƙarshe dai su ne masu nasara. To shi yasa Allah ya ce manzo Allah fartaqib, ka je kai sauraro, innahum murtaqibun, su ma masu sauraro ne, sai dai sauraron ya bambanta, kai kana sauraron alkhairi da jin kai da taimakon Allah, su kuma suna can suna jiran musibu da bala'o'i da za su faɗa ainihin a kansu. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu. A nan a cikin tafsiri ya ce innal muttaqina, lallai masu jin tsoron Allah fi makami shine majalisin suna da suna cikin wani wurin zama aminin amintacce yu'manu fihi min al-khawf wanda za amintu a cikin wannan wuri daga kowane irin tsoro fi jannatin suna cikin danguna yake basati gonaki wa ayyun da kuma idanuwar ruwa can da aka ce fi makamin amin shi da wani tunanin ina ne to sai aka fassara maka makamin amin aka ce fi jannatin wa ayyun yalla suna min sundus wato suna tabato da adharini wanda yake ainihin sharashara wa istabarakin da wanda yake mai kauri ai marar kamina dibaji abinda ya zamo wato siriri sharashara daga adharini wama galuza minhu da wanda ya zama mai kauri daga cikin sa mutaqabili da suna fuskantar juna ai la yanzuru ba'dhum ila kafa ba'dhin waninsu ba zai kalli ƙeyar sashe ba lidauranin asirrati bihim saboda yadda gadajen juyawa suke da su ma'ana yadda ka san irin kujeru da za a hau kaga ana lilawa ana jujjuyawa to gadan ma ka zai dinga jujjuyawa da wanda yake kai kazalik mai tafsiri ce yuqaddam qablahu al-amr ma'ana al-amr kazalik lamarin yadda yake yadda muka faɗa maka haka yake wazawwajnahu kuma mun aura musu yace min at-tazwiji kenan daga at-tazwiji mun aura musu karanna ko kuma mun gwamaita su ko dai at-tazwiji ana nufin an aura ko ko an gwamanta su an hada su bihurul ayn da mata masu fararen idanuwa kuma wanda suke masu manyan idanuwa yace binisa'in da mata bidum wasi'atul ayun farare idanuwa masu yalwa kisanuha kyawawansu sai ce yadda una ya tulbuna al-qadar suna nema ga masu hidima fiha a cikin aljanna ai aljanna a cikin wannan aljanna ai ya'tu su zo bi kulli fakihatin da dukkan kayan marmari minha daga aljanna din aminina suna amintattu minin kifaiha daga yankewar wannan kayan marmari ba lokacin da za a nema a rasa wa madarratiha da kuma cutarwarsu min kulli makufin sun amintu daga dukkan wani abun tsoro sai ce hal ma'ana halata kaunihim aminina halin kasancewarsu amintattu sai ce la yaduquna fiha al-mauta ba sa dandanar mutuwa a cikin aljanna ayyin lati fi dunya illa al-mautatul ula sai dai mutuwan nan ta farko yace ayyin lati fi dunya ita ce wacce ta kasance a duniya ba'da hayatihim bayan rayuwarsu fiha a duniya din kala ba'dhum wasu malaman tafsiri suka ce illa bi ma'ana ba'da da aka ce illa al-mautatul ula ma'ana ba'da al-mautatul ula bayan mutuwa ta farko to babu wata mutuwa kuma da za ta sake zuwa arifin ta dauke rayukansu wa qahum azabal jahim kuma Allah subhanahu wataala ya tsiratar da su daga azabar wutar jahannama sai yace fadlan min rabbik yace masdarun bi ma'ana tafaddulan wannan falada ce daga ubangijinka yace mansubun bi tafaddala muqaddara kenan tafaddala fadlan min rabbik wato ya bada falala ta goma shine daga ubangijinka shine min rabbika daga ubangijinka sai yace zalika wancananka huwal fawzul azim shine babban rabo aini annahu khalasun anil makaruhi domin wannan tsira ne da kuma kubutuwa daga abinda ake kyama wa zafarun bil matlub da kuma samun abinda ake nema wato malamai suka ce alfawzu shine nisantar ko tsira daga abinda ba a so da kuma samun abinda ake so da zai zama mutum ya tsira daga abin da yake tsoro amma bai samu abin da yake so ba to ba za a ce faza ba sai dai a ce naja ya tsira amma ba za a ce faza ba to amma yanzu ya tsira daga duk abin da yake tsoro kuma ya samu abin da yake so to wannan shine al-fawz ma'ana an sami babban rabo sai yake ta thumma katamat ala surata sannan Allah subhanahu wataala sai ya cike wannan sura bimashtamala da abinda ya tattaru ala durusi sura a bisa darussan ita wannan sura من العذاب الذي لا يأتي إلا بعد الإنذار كما daga bayanin azaba da Allah yake yi a duniya wacce ba ta zuwa sai bayan an yi jankunne da gargadi liman lam yu'min ga wanda bai imani ba wa idza jaa fa la yanfa'ul iman kuma idan wannan azaba ta duniya ta zo to imani ba zai yi amfani ba ba'dahu bayan wannan zuwan azaba fa qala Allah sai yake cewa fa inna ma yassarnahu kadai mun saukake shi ne shi wannan alqur'ani shi ne sahallan qur'ana mun saukake alqur'ani ayyul indara bihi shi ne gargadi da shi bilisanika da wannan harshe naka shi ne shi bilugatika da wannan yare naka na larabci litafhamahul arabu domin larabawa su fahimce shi wayakunannasu taba'an lahum kun mutane su zama masu bi ne gare su la'allahum yatadhakkarun domin ya zama suna wa'azantuwa shine yatta'izuna ya zama su wa'azantu fayu'minuna ya zama su yi imani lakinnahum sai dai su kafirai la yu'minuna ba sa yin imani to tunda ba sa yin imani fartaqib ka je kai jira intazir halakahum ka saurara ka jira halakar su innahum murtaqibun su ma masu jiran halakaka a ce ainihin wai kare su ne sai ce wal ayatu muhkama ita wannan aya muhkama ce mustamirratul hukmi kuma hukuncin ta mai dogewa ne ma'ana mai dorewa ne bainad du'ati ila alkhairi tsakanin masu kiran mutane zuwa ga alkhairi wa ibadatillah da kuma bautata ma Allah wa bainal kufari da kuma tsakanin kafirai wal fasaka da kuma fasikai ma'ana yadda wancan al'amarin ya kasance kullun arna suna ta fata su ga manzo alaihi salamu wai ya mutu ya bar duniya to wannan abin ba karewa ba har yanzu kangararru so suke a ce ba malaman addini duk wani mai kawo musu cikas mai fadin abinda ba sa so Allah ya kashe shi Allah ya karu kwanansa kullun abinda suke ta fata kenan ma'ana abin ba zai kare ba saboda haka sai ke tafahum da'iman su a koda yaushe yartaqibuna lil mu'minin suna jira da dako ga mu'minai aulid du'ati ko kuma ga masu kira zuwa ga Allah asharra suna tafatan musu sharri illa bihibdin min Allahil aliyyil karim fati sai dai sun samu tsaro daga Allah madaukaki mai karimci yan uwa wannan shine tafsirin wannan sura a gurguje wallahi duk abin da muka yi dan shafawa ne ba kwalkwale komai da komai bane maganganun malamai akan wannan sura za a yi watanni ba a ga cewa ainihin an kai karshen su ba kun ga aka fara da cewa amin wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah kaga alqur'ani kuma sai aka kara fa inna ma yassarnahu shi alqur'ani bil salika aka fara da maganar qur'ani aka rufe da maganar alqur'ani to abinda muka yi na daidai gam da katar ne daga wajen Allah subhanahu wataala ba kokarin mu ko iyawo mu bace ba da sai ne daga Allah muna roƙon Allah ya hada mu a cikin ladar abinda muka yi kuskure a cikin gajiyawa ce da kuma insaniya muna roƙon Allah gafarta mana ku gafarta mana kuskuren ya tsinka yadda mu daidai din kuma ya dora mu akai wannan shine zai iya zamowa ƙarshen tafsirin mu na wannan shekara ta 1444 muna fata Allah subhanahu wataala ya ci gaba da ara mana dama da lokaci abu ne mai sauki a wajen sai ara mana mu ga cewa ainihin burin mu da bukatun mu ainihin tabiya muna fata Allah ya mana albarka Allah subhanahu wataala ya mana kyakkyawan ƙarshe yau kamar yadda kuka sani 26 ga wata gobe ne muke jawaban rufe wannan tafsiri mai albarka insha Allah ta'ala kamar yadda kuka sani tsawon shekarun nan 20 a rana ta ƙarshe ba safai mukan yi tafsiri ba abinda mukan yi shine jawabai da muke ganin suna da muhimmanci da kuma amsa waɗansu tambayoyi masu muhimmanci idan lokaci ya yi mana rara saboda haka insha Allah ta'ala gobe kamar yadda aka saba irin wannan lokaci za mu soma da jawabai na shawarwari da nasihohi da fuskantarwa da kuma abinda ya kamata a faɗa insha Allah ta'ala in lokaci ya yi mana saura to za mu cike shi da muhimman tambayoyi domin akwai tambayoyi muhimmai wanda insha Allah ta'ala koda ba a iya karanta su a yanzu ba, to insha Allah a cikin jawaban da za a yi kila amsar wa'ansu za su iya shigowa koda ta hannunku mai sanda insha Allah ta'ala. Muna fata Allah subhanahu wataala ya manna da fitar, saboda haka malami tambayoyi sai a zo a to shikenan lokaci ya riga ya tafi, sai mu takaita a nan. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana albarka. Allah subhanahu wataala ya ba